This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lahiya. Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 21 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin aje abubuwan da muke tafa da su, ga baban da kanin labarai.
To, malamin Hawwa, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki ba da wani ɓata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga ƙasashen Australia, India da kuma Japan. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai EU, wato Ursula von der Leyen, ta ayyana a yau Talata cewa Turai a shirye take ta shiga tattaunawa da Amurka domin inganta alaƙarta da China. Kana Hamas kuma ta ce za ta saki ƙarin wasu mutane da take garkuwa da su a ranar Asabar idan Allah ya kai mu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa Najeriya ta amince da ƙarin kuɗin kira akan waya da na data. Haka zalika, muna tafe da tattaunawa da Professor Aliyu Khalifa Diko, mai sharhi kan al'amuran siyasa dangane da sabbin dokokin sabon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump na shigar 'yanci ranar ƙasar da kuma na zama ɗan ƙasa ta dalilin haihuwa.
Amerika ita ce ƙasar a faɗin duniyan nan wanda babu wani tsohon ƙabilan da babu ita a cikin Amurka.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe, har ma da wasu saƙonni da kuka aiko mana ta email. To, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki ba da wani ɓata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga ƙasashen Australia, India da kuma Japan a ranar farko da shugaba Donald Trump ya fara wa'adinsa na biyu. Taron da zai yi da rukunin ƙasashe na Quad da suke da damuwa iri ɗaya game da ƙaruwar tasirin China. Zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen Amurka, kuma za a yi shi ne domin aikewa da saƙo cewa mai da martani ga Beijing ita ce kan gaba a manufofin sabon shugaban. Zai yi wannan taron zai baiwa shugabannin ƙasashen na Quad damar shirya wani taron koli a farko-farkon wa'adin mulkin mutumin da yake da hannu a shirya wannan taron. Jami'an Trump sun fara aikin su akan shirya wani taron ministoci na harkokin waje a fadar White House, kuma ana sa ran shi ne mutumin da yake da hannu a wannan shirya taron. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta ayyana a yau Talata cewa Turai ta shirya tsafta shiga tsakani na tattaunawa da Amurka domin inganta alaƙata da China, yayin da Beijing ta yi kashe ɗin rincaɓewar rikicin kasuwanci saboda matakin da Trump na iya ɗauka na kare muradun kasuwancin Amurka kawai. A jiya Litinin ne ya koma fadar White House a matsayin shugaban ƙasa, kuma ko da yake bai bayyana a zahiri a taron tattalin arziki na duniya ba wanda aka gudanar a Davos da ƙasar Switzerland. Amma dai shi ne mutumin da shugabannin duniya suka yi ta bayani a kansa. Beijing da Brussels da suke fuskantar barazana daga dawowar Trump mai yawan kakaɓa haraji. Mataimakin shugaba na China Deng Xiaoping da shugaban hukumar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen su ne suka fara bayyana matsayinsu. Kare muradun kasuwancin ƙasarka kaɗai ba zai kai mu ko ina ba, kuma babu wanda zai yi nasara, in ji Deng, yana faɗa a wani jawabinsa. A jiya Litinin, Trump ya yi barazanar ɗora haraji idan Beijing ta yi watsi da buƙatarsa ta neman Amurka ta mallaki kashi 50 cikin 100 na dandalin sada zumunta na TikTok mallakar China. Trump Hamas ta ce za ta saki ƙarin wasu mutane da take garkuwa da su a ranar Asabar, yayin da shirin tsagaita wuta ya shiga wuni na uku. Kana hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya suna shiga Gaza da kayan jin kan domin taimakawa fararen hular Falastinawa. Wani jami'in Hamas ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP cewa mutanen da za a sake sun nan gaba sun hada ne da wasu matan Isra'ilawa guda hudu, wanda za yi musaya da su da fursunonin Falasɗinawa da dama wanda za a sako su da suke hannun Isra'ila. Yanzu da tsagaitawar wutar ta tabbata zuwa yau Talata, wanda ya rage sama da kwanaki, wato makonni biyar kafin a shiga fuska ta biyu na tsagaita wutar. Tambayar da ake ita ce ko shin Isra'ila da Hamas za su yi gaggawa ko kuma za su samu nasara a tattaunawar fuska ta biyu ta wannan tsagaita wutar. Shugaban Amurka Donald Trump da ya ɗire kan mulki a jiya Litinin, bayan da jami'ai daga ɓangarensa da na ɓangaren tsohon shugaban ƙasa Joe Biden suka taka rawa wurin cimma wannan yarjejeniyar tsagaita wuta, ya bayyana shakku akan ɗorewar yarjejeniyar.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta amince da ƙarin farashin kuɗin kiran waya da kuma na data a ƙasar a wani zama da ta yi da kamfanonin sadarwa da ke ƙasar. Ƙarin wanda kaso 50 ne daga cikin 100 zai fara aiki ne nan ba da jimawa ba. To sai dai masana tattalin arziki na ganin ƙarin farashin ka iya jawo tsaiko ga tattalin arzikin ƙasa da kuma hada-hadar kasuwanci. Daga Abuja ga wakiliyarmu da cikakken rahoto.
A wata sanarwar da hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta fitar, mai ɗauke da sa hannun kakakin hukumar Robin Mocha ta ce hukumar NCC ta amince da ƙarin kuɗin kiran wayan ne bisa la'akari da ikon da take da shi a ƙarƙashin sashe na 108 na dokar ƙasa ta sadarwa na 2003 NCA. Robin Mocha ya ce ƙarin kuɗin kiran wayar na kaso 50 ne cikin 100, ya kuma ƙara da cewa kamfanonin sadarwa ba su ƙara farashin kuɗin kiran waya ba tun shekarar 2013, duk da cewa ƙarin tsadar gudanar da ayyukan kamfanonin sadarwa ke fuskanta. Robin ya ce wannan ƙarin farashin zai ba wa kamfanonin damar gudanar da ayyukansu daidai da yadda farashin kayayyaki suke a ƙasar da kuma inganta harkar sadarwa. 'Yan ƙasar dai na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin farashin kuɗin kiran wayar.
Sunana Laura Bukar. A gaskiya kaman yanda aka sani, kaga ana cikin wani yanayi a cikin a yanzu haka gaskiya. So yanzu kaga an ƙara kuɗin man fetur ya kawo canjin yanayi, kuma sai gashi muka ji labari kuma an ƙara kuɗin waya. Da yanzu idan ka duba za ka ga yawanci through wayan nan ne muke samu muke dan tafiyar da harkokinmu na yau da kullum. So yanzu zai zama cewa wayan ma kuma ya wahala, saboda sai ka sa kuɗi da yawa kafin ka samu kai communicating da sauran mutane.
Sunana Kacin Lagwani Bukar. Gaskiya ban ji daɗin shi ba, saboda ka san mu 'yan kasuwa muna yawan talata kayanmu turu waya na data muke siya da kirare-kirare. In kai kasa da yana 100 za ka ga shaf-shaf katin ya tafi. Ballantanen yanzu an ƙara, yanzu za mu da damar za mu kira su ko mu talata kayayyakinmu. Gaskiya ban ji daɗin wannan abin da gwamnati ta yi mana ba.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, na ganin wannan ƙarin kuɗin kiran wayar ka iya shafar hada-hadar kasuwanci a ƙasar.
Amma ƙarin nan na kuɗaɗen da aka yi yana da tasiri tsanani akan talakawan ƙasa da kuma 'yan kasuwa da attajirai. Kasuwanci ba zai tafi ba sai da waya, musamman a yanayin yau dinnan da ake a zamani. Ana tura kayayyaki ta kafafen zamani na yaɗa labaru, social media. A ɗauki hoton abu a tura, wannan daga ƙasa kaza ya turo har a kawo kayan. To in aka samu tsaiko a wannan waje, lallai za a samu naƙasu da rage ƙarfin kasuwanci a yanayin yadda zamani yake tafiya. Har yanzu akwai masu sana'o'i na POS da masu sana'o'i da ya shafi kwamfutoci. To duk waɗannan yana iya kawo tsaiko da kuma raguwar al'amura a harkokinsu.
Rulwanu Ladan da ke sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce amincewa da ƙarin kuɗin kiran wayar da gwamnatin ƙasar ta yi bai zo musu da mamaki ba.
Abinda ya shafi ƙarin kuɗin data da kuɗin kira a Najeriya bai zo mana da mamaki ba. Kan mutum ya dibi tattalin arzikin ƙasar nan, abinda ɗan Najeriya yake ciki da ma'aikacin gwamnati da talaka, abinda kake samu hannu baka hannu ako shi ne ake, ba inda abin yake da sauki. Asibiti ne, makaranta ne, tafiya za ka yi, babu inda sauki yake. Bai dace gwamnatin tarayya tana ji tana gani ta dadadawa masu hannun jari a kasar nan kamfunan nan a basu abinda suke so sai talaka a ƙara yi mashi fashi.
Yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin ranar da gwamnatin kasar za ta fito da sauye-sauye da za su sauƙaƙa musu rayuwa. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
An gaida Ruqayya Basha da wannan rahoto masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya.
Bayan ɗaukan rantsuwar kama aiki da kuma rattaba hannu a kan dokokin umarnin shugaban ƙasa da dama, shugaba Donald Trump da uwar gidansa Melania sun gaisa da magoya bayan su a liyafar shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojin Amurka. Trump da uwar gidan nasa dai sun dan taka rawa tare da wato akan wata waƙa da aka rera musu ta jamhuriya. Kana mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance da matarsa sun ƙare da su. A jawabinsa a wurin liyafar shugaban kasar da yake yi wa sojojin kasar yana cewa, yace za mu kimanta ainihin nasarori da muka samu ba da yawan yaƙe-yaƙen da muka yi nasara ba, amma yaƙe-yaƙen da muka kawo ƙarshen su. Kana abu mafi muhimmanci shine yaƙe-yaƙen da ba mu shiga ba. Kira ce ga zaman lafiya da nuna wato ƙarfi. Ba ma buƙatar yin yaƙi. Ya ce muddin za mu yi galaba. Za mu yi galaba ne ba da faɗa ba. Sai dai za mu yi ta ne da nuna ƙarfi da girma. Kuma za mu jagoranci duniya zuwa ga zaman lafiya. Da safiyar yau Talata, Trump ya halarci taron ibada da aka saba yi wa shugaban ƙasa a birnin wato a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington. A ƙarshe, hukumomin Taliban a Afghanistan sun sanar a yau Talata cewa za su saki Amurkawa biyu a matsayin wani bangare na musayan fursunoni domin sako wani mutumin suhu guda wanda ake tsare da shi a Amurka bisa aikata laifin safarar miyagun ƙwayoyi. Ma'aikatan harkokin wajen Kabul ta bayyana ɗan Afghanistan da za a sakin da Muhammad Khan da kuma ta kwatanta shi da ɗan jihadi, wata kalmar da Taliban take amfani da ita a kan mayakanta. Sanarwar ta ce an kama mutumin ne kusan shekaru 20 da suka gabata a lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan. Kana daga bisani aka kai shi Amurka, inda kotun tarayya ta yanke masa hukuncin ɗauri da ya kai shi ga zaman gidan yari tsawon rayuwarsa a California. Gwamnatin da ta nada kanta a can wato Kabul kenan bata bayyana sunayen Amurkawan guda biyu da za a sake su ba, ko kuma ba a bayyana adadin waɗanda za a sakin ba. Amma dai ƴan uwa da kafafen yaɗa labaran Amurka sun bayyana su da Ryan Corbett mai shekaru 42 da kuma William Wallace McKenty mai shekaru 69 ko kuma 69.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jiya Litinin 20 ga wannan watan na jere ne aka rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump, kuma a jiya ne ya rattaba hannu kan wasu dokoki ɗaya har guda 20, ciki har da na taka birkin wato taka birki ga bakin haure na hana su shiga kasar ba bisa ka'ida ba da zama ɗan ƙasa ta haihuwa. Akan waɗannan dokoki ne na nemi jin ta bakin Professor Aliyu Khalifa Dikwa, wani mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya, kan yadda yake kallon waɗannan dokoki musamman ga 'yan Afirka da masu sauran ƙasashen duniya.
Babu shakka akwai dokokin da shi ya dauki alkawari cewa zai sauke wasu ya daga kuma wasu dokokin bisa abinda zai ma 'yan kasa daidai bisa harkar tsaro da kuma dokokin cikin gida da kuma abubuwan da ba su dace da girman Amerika ba. Amerika ita ce kasa ɗaya a fadin duniyan nan wanda babu wani wata kabilan da babu ita a cikin Amurka. Kuma bakin mutumin Latin da kowace kabila yana iya girma har ya zama shugaban kasa kamar su Obama ya zama ko zama minister, secretary of state da sauransu. abubuwan sun zo sun tabarbare a hannun 'yan siyasa. 'Yan siyasa da son kai. Dama siyasa in ba a ɗora ta bisa za doka da oda ba. Yana jawo raini akan cewa wasu sun fi karfin doka. Shi ne wanda ake daga kudancin Amurka daga Mexico, Venezuela da sauransu duk kasashen da ba zaman lafiya suke tattalin arzikinsu da kudaden nasu duk aka rusa kuma kasashen turawa suna da hannu wajen rusa gwamnatoci na wajen. To idan yanzu misali ma a Afirka ma irin sani da ake an kyare turawan na suka kyare kasashen Afirka su gina kasashensu na Afirka. Ba za su nema su je Turai ba har ma suke su je su mace a cikin teku ko kuma a cikin yunwa ta kashe su a Sahara.
Da shi ke ya riga ya kawo wannan doka a yanzu misali, ya kake ganin 'yan sauran kasashen da suke shigowa Amurka a halin yanzu za su bi shawarar da ya faɗa ne cewa in za a shigo ta hanyar da ta dace maimakon shigowa ta barauniyar hanya da ake sai kuma wancan batu kada ka manta na masu zuwa nan misali su haifi 'ya'ya domin samun shaidar zama 'yan Amurka wanda duk a yanzu ya taka birki ga hakan.
A cikin abun da ya nada cewa ba a shigo ta hanyar da ta fi dacewa ta doka wannan kuma ba za a ga laifinsa ba musamman ma idan masu ofis din na wanda za su ba da takardar nan bisa doka da sauransu ba zai dade ba a cikin kwana ɗaya biyu an ba da ko ba a ba da ba da hujjojin da sauransu da babu matsala. Matsalar ita ce idan aka zo ake neman takardar shiga Amurka. Amurka gaba ɗaya kasa ce na ka zo na zo ne daga fadin duniya. Don wannan abu yana samu sahalewa yin shi ne ya fi dacewa domin gudun abubuwan da su na makamai da kuma abun shaye-shaye da shi har ma akwai wadansu har da ma a hada da 'yan Afirka a Najeriya ma akwai wanda idan matar ta yi gab da haifuwa ana shiga jirgi a ji a haifuwa Amurka domin ya samu ya kasance 'yan kasan Amurka wani irin rashin tunani na haka.
Professor Aliyu Khalifa Diko kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai ƙara ƙaruwa take yi duk da irin tallafi da gwamnatin Najeriya ke baiwa manoma da makiyaya. A cikin shirin na wannan makon za mu dan koma baya kaɗan. Hassan gare ka.
Dr. Faruk, bari in baka misali a satin da ya wuce din nan akwai wata kasuwar ƙauye nan wajen garin Abuja. Ni nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin bane. Suna tsayen masara sosai da dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Kamar misali irin wannan za a iya cewar yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shafar ƙarancin abinci nan.
Abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a tsalle. Waya houses na irin wannan kamfanoni da mutane da sauransu wallahi sai an siya mu abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zai ba to haka ba mu san ya ake yi ina suke kai abincin da sauransu to haka muna yin noma su kake noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu rike abin da muka noma a hannunmu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili ya sa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo. sai su yi dole masu kuɗi kowa yanzu babu abin da za ta ɗauka ta ajiye. Zan ba ka misali bara, a waken tsaya kan ƙamashin shirinsa yana naira 18,000 a bibin gida, amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana bima mun fara sa arba'in ba kwana 35-38 sai da waken tsaya ya koma naira 1,000 daga 18,000. To yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi bashi a banki zai sai kayan abincin ɗoyi sai ya buɗa ka sai mun tattara shi an kirɓe shi sashi wato babu shi sannan sai a zo kwace fito ina dinga fito da shi kaɗan kaɗan idan ka kasa fito da shi akwai ƙasashen da suke fadi sai ka tafi da shi can nan a rasa. Wannan saboda gwamnati ta bar mu ƙaraji da babu taimako ta nan ɓangaren to sai ya sa taimakon da take ba da a ɓangaren taki iri akwai alhamdulillahi to amma kuma sai ta duba daga waɗansu ɓangarorin kamar yadda ɗan siyasa yake cewa a jefa ƙuri'a a kaɗa a tsare a raka sai an yi wannan noma a cikin harkar noma a ba da tallafin ta nan a tsaya ta wajen kasuwar a tsaya ta wajen riƙewar yadda abin nan ɗin zai tafi a daidai. Wannan shi ne abin da aka bari kawai yanzu ake nufi za a tallafa ma mai kai idan baka tallafa masa a wajen kasuwa da yadda zai riƙe abincin sa ba to babu inda za a yi shi kuma abin zai shafi ko ina ne idan ya shafi abinci ya shafi kowa ya shafi makiyaya ciwon ba zai yi idan mutum yana iya riƙe dabba guda 100 yanzu da kai zai iya riƙe 30 saboda ciwon ba da kamar yadda yake fara an tattare masa hanyoyi inda za su je su yi ciwon na kyauta babu. Duk dai abubuwa ne ga shi nan wanda sai gwamnati ta zo ta yi shirin zaune ta gane cewar akwai matsala fa sai an shigo gaba ɗaya.
Gaskiya ne da farko dai akwai kamfanin jiya kuma suna cin amfanin gona akwai wanda suke yin madara da waken soya da biskit da sauransu da kuma kamfanin da suke yin abincin kaji irin na gidajen gwada da sauransu duk sun takawa wurin sayan abubuwan amfanin gonan nan a wannan lokacin. Honorable Khalil Muhammad Bello, idan muka duba ɓangarenku na noma ɗin nan na ji wani masarufin tattalin arziki yana maganan tubaru ce ne kuma ne dangane da harkokin yadda harkar noma a harkar kiwo ke ba da tallafi ga tattalin arziki. Ban sani ba a rubutu ba kuma na ƙarin bayani akan wannan.
Ai banda Allah masaukakin sarki ne lokacin sarauta ba wanda zai iya hatta shi kanta makiya ba zai iya gaya maka iya wato balutan da yake ko wato da yake karkashin da harkar shiwo ba domin ɗauki misali saniya guda ɗaya tunda misali za a buga yau saniya guda ɗaya idan ka ce za ka kai da ita tukunna akwai wanda zai zo ya ɗauke ta a gidanka ka ganin shi ya samu abu ne za a zo da ta a mota in an je ba za ta shiga cikin nan ba tukunna sai an biya mata haraji idan ta shiga akwai wanda shi itacen ne kawai itacen na kafa da sunan cike za a ɗaura shi a nan ne zai samu nasa akwai dillali zai samu nasa akwai wanda lamba zai wannan saniya in an saye ta zai samu nasa akwai wanda ɗaure ta zai kafin a bi gidansu zuwa kudu zai samu nasa. Akwai haraje daban-daban da za a biya in an loda mota ɗaya tukunna akwai na local gama akwai na state akwai na federal a saniya guda ɗaya kwatan nan sai ka samu mutum bakwai ko kusan 10 da shi za su ci abinci a jiki domin akwai wanda wani kawai masu hira ma wajen mutum hudu za su feɗe saniya guda ɗaya wato rassan da suke lantsaya jikin fa'idar da take jikin dabba guda ɗaya ba sannan in ka dawo ba kuma kamar yadda muke faɗi ita kake samar da taki mai ƙarko mai inganci wanda yake na zamani kowa ya yarda wanda zai bunƙasa noma ɗin abinci ya wadata a safi ƙarin ta taki ne komai taƙashin ta ma a ƙanabu babu wani abu guda ɗaya a saniya wanda za ka ce ba shi da amfani don haka bani cin na saniya wato shi ba zai ƙirgu ba wanda Allah da ya yi ta yi makiyayin ta yi masu cin ta ba wanda ya san wallahi ya bani cin mutukar ka gane nama ka gane dabbobi ai rayuwar ma kusan a gurguje take.
Dokta Faruk Radiyo a gurguje take lokacin nan ya kawo kai yanzu Najeriya muna ciyar da kanmu da abincin da kuke noma muna cikin ƙasa ne ko kuma ya haɗa an shigo shi daga waje.
A gaskiya zai sabi lai idan har za a tsare abincinmu a muna noma a yanzu ma wani tunanin cewa abincin da ake shigo da shi ne kasashe ake ciki Najeriya ake ci da Najeriya ai bai ma tsanci komai ba na rayuwa ba ya kanna cewa abincin da ake shigo da shi a birane yake tsayawa kauyuka kuma sun fi yawa mutane al'umma da yawa kafin ka ga mutum ya sai shinkafa za ka ga distidan salin nan shinkafan nan guda nawa ake ci ne. Yanzu ni zan iya ma tambaya kai da kai mun tambaya na san yau a sati sai ka ga wata ila da suka ci a rana dai bai suka ci shinkafa su ɗaya ba to sauran ne ka ci da abubuwan da muka noma ne, da abubuwan da muke tayi ne, kin ga haka. To kananan manoman nan da ake kallo shine dai abin da Basiru ke cewa food basket of the nation, shine dai abincin da shine zaman lafiyar kasa. Idan babu wannan noma, wallahi wallahi ba za a iya zaman lafiyar ma ba zai yi ba, domin mutane ba su da kuɗi. Da ya mun kai da kai da aka yi tambayar nan cewa talaka ba yanda za su ci abinci, kafin dai mutum da zai kwana goma bai ci abinci ba, to ta yaya ya ci abinci? Wannan abincin namun nan dai na talakan shi.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da wakilinmu Hassan Maina Kaina, sai kuma Fiona Nanduduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Tuma dala Allah ya kai mu lafiya. Yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email.
Ra'ayin na farko ra'ayinka ne Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoben, tarayyar Najeriya. Kace shirin gwamnatin shugaba Tinubu na rabawa 'yan Najeriya miliyan 70 naira 75,000 kowannensu, a gaskiya wannan shirin ba zai kawo sauki ga rayuwar talakawan Najeriya ba. Idan shugaban yana son kawo sauki ga rayuwar talakan Najeriya, sai ya dawo da tallafin man fetur kamar yadda ya same shi a lokacin da ya hau mulki. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi. Kace mun san za a rina, kuma ba mu yi mamakin maka tsofaffin shugabannin ƙasar mu Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari a gaban wata kotun Faransa ba, bayan ƙarar da kamfanin Sunrise Power na ƙasar China ya shigar, domin su yi bayani akan yadda aka tafiyar da kwangilar samar da wutar lantarki ta Mambila, domin duk gwamnatin da ta zo sai ta zuba makudan kuɗaɗe a maganar wutar Mambila, amma ba a ganin aikin a ƙasa. Don haka a yi ta mu gani. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Kace tsakaninmu da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, sai dai fatan alheri ya kula da mu al'ummar ƙasashen Afirka. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla, daga nan muka zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai fara aiki ba da wani ɓata lokaci ba, inda ya shirya wani taro da takwarorinsa daga ƙasashen Australia, India da kuma Japan a ranar farko da shugaba Donald Trump ya fara aiki a wa'adinsa na biyu. Taron da zai yi da rukunin ƙasashe na Quad da suke da damuwa iri guda game da ƙaruwan tasirin China zai gudana ne a ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Shugaban kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta ayyana a yau Talata cewa Turai ta shirya tsabta shiga tattaunawa da Amurka domin inganta alaƙar da China, yayin da Beijing ta yi kashe din rinjayewar rikicin kasuwanci saboda matakin da Trump ya ɗauka na kare muradun kasuwancin Amurka kawai. A jiya Litinin ne ya koma fadar White House a matsayin shugaban ƙasa, kuma ko da yake bai bayyana a zahiri ba a taron wato tattalin arzikin ƙasa na duniya wanda ake gudanarwa a ƙasar Switzerland, amma dai shi ne mutumin da shugabannin duniya suka yi jawabai da dama a kansa. Hamas ta ce za ta saki ƙarin wasu mutane da take garkuwa da su a ranar Asabar, yayin da shirin tsagaita wuta ya shiga wuni na uku da hukumomin jin kai, wato inda hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fara shiga Gaza da kayan jin kan domin taimakawa fararen hulan Falastinawa. Shugaban Amurka Donald Trump da ya ɗire akan mulki a jiya Litinin, bayan da jami'ai daga ɓangaren sa da kuma ɓangaren tsohon shugaban ƙasa Joe Biden suka taka rawa wurin cimma yarjejeniyar, yayi wasu kalamai da suke dora ayar tambaya ko kuma suke sa shakku akan dorewar yarjejeniyar.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Mai Iri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni, da injiniyanmu na yanzu Mr. Robin McLean. Hawa sharuki muku, fatan alheri, sai an jima ku.